Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Inda Sulemaniya da ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 2 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hadiza ba makanin labarai.
To binta shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Litinin cewa karin mukami mai linzami da Amurka ta kai a ƙarshen mako ya kashe ɗaya daga cikin yan ta'adda da ake neman ruwa a jallo a duniya. Ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce tana sa ran fara jigilar hantsin Ukraine tun bayan da Rasha ta kaddamar da mamayar da za ta isa gabar tekun Turkiya da safiyar Laraba. Sannan kuma ƙasar India na ƙara ɗaukar matakan yaƙi da cutar ƙyandan duri. Yo bayan da ta bayar da rahoton mutuwarta na farko sakamakon kamuwa da cutar ƙyandan duri a jihar Kerala da ke kudancin ƙasar.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya rundunar ƴan sanda a jihar Kano ta ce ta kama shida daga cikin jami'an rundunar tsaro ta vigilante da ake zargi da hannu wajen mutuwar wani malamin makarantar allo.
Ba wanda bai san malam Musa ba garan hadda baro kariya ne a samu mutum 10 a samu mutum 1 da san malam Musa ba ko wanda laifi malam Musa yake kamata a ce ka sa nuka mare shi ba kai ba hukuma ba kai dan bijilin baka san me kake ba wannan ba shine doka ba mudin inda dauki mataki akan wanda ya laifi ba to lalle kisa ba zai tsaya ba a hukunta wanda suke wannan laifin da don muna bibiya daga har Abuja so muke matakin da za a dauka akai.
Za kuma ku ji cewa a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, ‘yan bindiga sun yi awon gaba da sarakin garin Mammande Umar Abubakar suka kuma tilasta masa da ya nuna musu duk gidajen masu kuɗin garin. Sannan kuma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu ga Hadiza da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Litinin cewa harin mukami mai linzami da Amurka ta kai a ƙarshen mako ya kashe ɗaya daga cikin yan ta'adda da ake neman ruwa a jallo a duniya. A cikin shekaru 10 da suka gabata, Ayman al-Zawahiri ya jagoranci Al-Qaeda, ƙungiyar ta'addanci ta Islama wacce ta yi ƙaurin suna a duniya bayan hare-hare masu ban mamaki da suka yi Amurka a ranar 11 ga watan Septemba a shekarar 2001. Yanzu an yi adalci, in ji Biden a daren Litinin, kuma wannan shugaban 'yan ta'addan yanzu baya duniya. Ya ƙara da cewa mun sake bayyana ƙarara a daren yau cewa duk tsawon lokaci ko a ina ka ɓoye idan kuna barazana ga mutane, Amurka za ta nemo ku ta kuma kashe ku. Amurka ta mamaye Afghanistan jin kaɗan bayan harin nan na ranar 11 ga watan Septemba, kuma shugaban Al-Qaeda Osama bin Laden ne aka kai wa harin. Sojojin Amurka sun kashe shi a Pakistan a shekarar 2011. Ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce tana sa ran fara jigilar hantsin Ukraine tun bayan da Rasha ta kaddamar da mamayar da za ta isa gabar tekun Turkiya da safiyar Laraba. Jirgin ruwan dakon kaya mai dauke da tutar Saliyo Razoni yana kan hanyarsa daga tashar ruwan Odessa ta Ukraine zuwa Lebanon dauke da fiye da tan 23,000 na masara. Da farko dai za ta tsaya ne a birnin Istanbul, inda ma'aikatan wata cibiyar haɗin gwiwa ta musamman za su duba jirgin domin tabbatar da cewa baya dauke da makami ko wasu kayayyaki da ba na abinci ba. A ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma a ƙarshen watan Yuli na ci gaba da fitar da hantsin da Ukraine ke fitarwa yayin da ake cikin matsalar abinci a duniya. Cibiyar ta haɗa da jami'ai daga Ukraine, Rasha, Turkiya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya, ɓangarorin huɗu da suke da hannu wajen ƙulla yarjejeniyar.
To nan ba da jimawa ba Hadiza za ta kawo mana ƙarashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To a Nigeria, rundunar ƴan sanda a jihar Kano ta ce ta kama shida daga cikin jami'an rundunar tsaro ta vigilante da ake zargi da hannu wajen mutuwar wani malamin makarantar Allo mai suna Malam Musa Lawan. A halin yanzu dai, malamai a fadin jihar Kano sun yi tur da yanayin daukar doka a hannu dangane da al'amarin. Daga Kano wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aika mana da ƙarin bayani.
Al'amarin ya biyo bayan samun malamin da wani jariri ne a hannunsa yayin da ƴan vigilante din ke sun tiri a yankin da daddare. Jami'an tsaron na vigilante sun yi zargin cewa Alarama Musa Lawan ya sato jaririn ne. Almajirai da abokan malamin sun yi zargin cewa ƴan sintirin sun lakaɗa masa duka har ma rai yayi halinsa. A cewar wani abokin malamin mai suna Malam Salisu Muhammad, gabanin aminin nasa marigayi Malam Musa Lawan ya sanar da su jami'an ƴan vigilante din hakikanin al'amari, sai kawai ƴan sintirin suka yi bruce da shi kuma suka ci gaba da lakaɗa masa duka.
Ba wanda bai san Malam Musa ba garan har da baro. Ƙarya ne a samu mutum goma sha biyu a samu mutum ɗaya da san Malam Musa ba. Kowane da laifi Malam Musa ya yi kamata a ce ka sa hannu ka mare shi ba. Kai ba hukuma ba, kana ɗan bijilin, baka san me kake ba. Wannan ba shine doka ba. Muddin inda ba dauki doka an dauki mataki akan wanda ya laifi ba. To lalle kisa ba zai tsaya ba. Yau shi abin da muke so muke mu a dauki mataki a hukunta wani sai wannan laifin. Domin muna bibiya daga har Abuja so muke matakin da za a dauka akai.
Ita ma dai kungiyar mahaddata Alƙur'ani ta Najeriya ta yi Allah wadai da wannan kisa da aka yi wa Malam Musa Lawan. Sai dai ta yi kira ga almajiran malamin da su kiyaye doka da oda tare da barin jami'an tsaro su yi aikinsu. Gwani Lawi Gwani Dan Zarga shine shugaban kungiyar na Najeriya baki daya.
In garji ake ya aikata laifi ko an same shi da jinjiri na shirin kashe shi, to kamata ya kai shi ga hukuma. Tunda Allah ya sa an kama shi bai kashe din ba tukuna, sai a kai shi ga hukuma. Ita hukuma ta san yadda za ta tabbatar da yadda samu gaskiya rahu. Amma ko kaɗan ƙungiyar mu ba ta goyon bayan aiki san kai, ko na waye ba wani malami ko wanda ba malami ba. Sosai muna Allah wadda da dukkan wanda bai ɗauki ran wani ba ta yi shara ba. Yato in dai almajirai ne na Allah, to mu a matsayin mu na shugabanni ko malaman su muna kira da su kiyaye fitina. Kamar yadda na faɗa ma Na'ima ce bacci take, Allah ya la'anci wanda ya tada ita. Saboda haka muna haƙuƙutar da su, muna ba su haƙuri, kuma muna kiran su muna honin ɗin su da kasilista da hankali, domin ita fitina in ta tashi ba a san inda za ta ƙare ba.
DSP Abdullahi Kiyawa shine kakakin ƴan sanda a Kano, ya ce zuwa yanzu sun kama mutane shida daga cikin jami'an tsaron na vigilante da ake tuhuma da hannu wajen wannan kisan gilla ga malamin makarantar Allam.
Binciken farko da aka fara gudanarwa an kamo wato ƴan vigilante guda shida wanda ake zargi suna da hannu wajen dukan wannan mutum, wato wanda ake zargin cewa dukan shi yayi sanadiyar wato rayuwarsa. Kuma kamar yadda na gaya maka, mukaddashin kwamishinan ƴan sanda mai kula da ayyuka na gudanarwa na hedikwatar ƴan sanda da ke Bamfai, DCP Abubakar Zubairu, ya ba da umarni an ɗauko gaba ɗaya wannan korafi an dawo da shi babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan Bamfai ɓangaren kisan kai, wanda yanzu haka an dukufa wato domin ganowa gaskiyar wannan lamari.
Yayin da al'umma ke dakon sakamakon binciken ƴan sanda dangane da wannan batu, hakan na nuna buƙatar ƙarin kiyaye doka da oda hatta tsakanin jami'an tsaron Najeriya da ke riƙe da amanar kare lafiya da dukiyar al'ummar ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hadiza da ƙarshen labaran duniya.
Kasar India na ƙara ɗaukar matakan yaƙi da cutar ƙyandar biri, biyo bayan da ta ba da rahoton mutuwarta na farko sakamakon kamuwa da cutar ƙyandar biri a jihar Kerala da ke kudancin ƙasar, ta wani matashi ɗan shekara 22 da ya dawo daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa kwanan nan. Mutuwar matashi ita ce ta farko sakamakon kamuwa da cutar ƙyandar biri a nahiyar Asia, inda ƙasashe da dama suka bayar da rahoton ɓullar cutar ƙwayar cutar da hukumar lafiya ta duniya ta ayyana a matsayin gaggawa ga lafiyar al'umma a duniya. Hukumomin lafiya na Kerala sun sanar da mutuwar a ranar Litinin bayan da aka tabbatar da cewa mutumin ya kamu da cutar ƙyandar biri ya rasu ne a wani asibiti a ranar Asabar, kimanin mako guda da dawowa daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda iyalansa suka ce ya kamu da cutar. A lokacin da aka sanar da likitoci, ya riga ya yi nisa da cutar. A ranar Litinin ne kotun koli ta tabbatar da hukuncin da ta yanke na wata daya da ya bayyana gwamnatin Biden damar kawo ƙarshen wani ginshiki na kan iyaka na zamanin Trump da ya sanya kan masu neman mafaka da su jira a Mexico don sauraron ƙarar a kotun shige da fice ta Amurka matakin da ya ja hankali sosai yayin da fadar White House ta yi gum da baki game da koyaushe kuma ta yaya za a wargaza wannan manufar
da Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen House na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya ɗan bindiga sun yi awon gaba da basarake garin Mamande Umar Abubakar suka kuma kashe mai gadin gidansa. Shugaban karamar hukumar ta Gwadabawa Aminu Aya yace da misalin karfe 2 da misalin karfe 2 dare ne maharan suka zagaye gidan basarakin suka bukaci ya nuna musu duk gidajen masu kudin garin. Wakilin murya Amurka dake Sokoto Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
Yan Najeriya na ci gaba da fuskantar barazanar yan bindiga a sassa daban-daban na kasar abinda jama'ar ke mamakin yadda aka kyale barayin suna cin karin su ba babbaka. Jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya da daga cikin jihohin da ayyukan yan bindiga ke gudana ba bakekkentawa domin kodarin da Lahadi sun yi awon gaba da wani basarake na garin Mamande Umar Abubakar dake cikin karamar hukumarkin Gwadabawa a gabashin Sokoto. Shugaban karamar hukumar ta Gwadabawa Aminu Aya Gwadabawa ya ce da misalin karfe 2 na dare ne maharan suka kewaye gidan basaraken suka ce ya nuna musu gidajen masu kuɗi na garin.
Yace to shi ya sabe shi a dole da duk shi da wanda aka tafi dan biyan shi wanda aka kuɗi ba su sun kaje su suna cewa ran da suka zama Allah shi da talaka da yana Allah to shi wannan mai gadan nashi ya yi kokarin shi dan yin abin da barazana ta tashi sai mata shi nawa to shi na suka tayar da shi problem to amma dai har da sai yanzu a samu wani bayani gare su ba.
Abin da ke kara daga hankalin mutanen yankin shine ganin yadda yan bindiga suka mayar da garin nasu madadala a cewar shugaban karamar hukumar.
Zana ganin da ai sati hudu da aka zo aka dauki wasu mata na wani mutum wanda a zaune a gidan Togo da kuma wata mata ta wani gida mata uku sun da doka suka ce da su sannan can baya sun zo nan kasuwa Mamande suka yi hamdi suka soci mutane na wurin da yan kasuwa da kowa sannan can baya sun zo sun suke Fulani nan su suna suka zo suka tashe su lokacin nan ma ina ganin sai su a tashe wajen mutum tara wurin.
Yankin sabon birnin ma har yanzu tsugunne ba ta kare wa jama'ar yankin ba a cewar wani mazaunin garin Tara Hassan Tara.
Sun zo karkarar Tara da safi misalin 11 na rana inda sun kai awon gaba da sama da mutum 17. Ta 18 an wata mata ce sun ka sako ta ita ta zo ta faɗi ko mutum nawa ne sun je da shanun noma sa 10 kamar maraki 2.5 kenan. Yanzu haka da sai hannan an kai waya da mutanen saboda cikin sun kama akwai mai waya. Ana kiran shi sai sun ka dauka. Suke cewa suna barai sun ka kama mutane yanzu haka suna hannun su. Sun ka ce dama rawun nan suke sun yi gata sun yi tara kura ta rage abinda baran ka hudu kenan ta waya.
Na yi kokarin jin taba kinu dunan yan sanda akan waɗannan har-haren amma dai abin ya gagara. Ganin yadda gwamnati ke ko oho da yadda jama'a ke fuskanta matsalolin rashin tsaro duk da yake tana cewa tana iya kokarin ta na magance matsalolin yasa wasu jagororin jama'a daura alhakin matsalolin ga shugabanni kamar yadda Honorable Aminu Almustafa Boza dan majalisar jiha mai wakiltar sabon birni a jihar Sokoto yake fada
da wal litin dai abinda aka bukatar su ya za su yi su yi amfani da ko talin yaya su ci zabe wanda abinda muka ƙara faɗa mu shugabannin Najeriya da talakawa ne fa ake zabe babu wanda ke kai kan shi saman kujera talaka shine ke zabe shi dan aka kace talakawan nan ina ne za a yi zabe na biyu talakawan nan ba su san inda su ga ma bindiga mai kyau balle su sai su kare kansu ba sun dogara da ubangijin su sun dogara da shugabannin nan ne saboda haka abinda muka ƙara faɗa mu shugabannin Najeriya musamman ni Honorable Aminu Boza ina ƙara faɗa mu shugabannin Najeriya idan ba su canza salon mulkin su ba to abin zai dawo gare su.
Lamarin rashin tsaro dai a Najeriya a iya cewa ya kware tunanin yan kasa wadanda sun yi ta kokawa amma dai abin har yanzu sai yadda Allah ya yi. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla aga da Muhammad Nasir da ya aiko mana da wannan rubutun. To a wata hira da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustafa a shirinmu na zauren VOA, ƴan takarar gwamna na jam'iyyu daban-daban a Najeriya sun bayyana muhimmancin kawo sauyi a zaben 2023 ta hanyar duba sabbin jini a takarar da za su kawo sabon tunani. Ga wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya daga Abuja da muhawarar tasu.
Yan takarar na magana ne a zauren VOA na wata Abuja da shugaban muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto ya jagoranta. In ka ɗebe ɗan takarar gwamna na APC a Neja Muhammad Umar Bago da ke ganin ɗan takarar APC na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na da lafiyar mulkin Najeriya, sauran ƴan takarar sun ce zabansa na da kasadar maimaita illar da rashin koshin lafiya ke haddasa wa shugabanni. Bago ya ce daga zaben fidda gwani za a tantance ko jama'a na tare da ɗan takara ko kuwa a'a.
A maganan gaskiya shine daga zaben fidda gwani da aka yi, talaka ya tabbatar cewa wanda yake so shine Allah ya ba nasara. To muna ƙara kira da su shine katin zaben su dinnan kada su yadda a musu barazana ko a musu wani babakere, su dage su tsaya. In Allah yadda za mu zo abinda muke nema don Allah, Allah zai ba mu, kuma Allah yadda za mu samu nasara wannan zaben.
Sauran waɗanda suka halarci taron sun haɗa da Muhammad Sadiq Wali da ke takarar gwamna a Inuwar PDP a Kano, ɗan takarar gwamnan Bauchi a Inuwar NNPP Sanata Aliru Jika, ɗan takarar PRP a Katsina Imran Jino da ɗan takarar SDP a Adamawa Dr. Umar Ardo, wanda ya ce a da ya mara wa shugaba Buhari baya amma yanzu ya sauya hanya.
Duk randa wa'inda aka ba haƙƙin jama'a su rige, su suke cin haƙƙin jama'a nan, to har abada ƙasa ba zai samu zaman lafiya ba. Shi ne dame mu, shi ne addabi ƙasar nan. Shi ya sa irin mu muka ɗauka shi President Buhari zai iya gyara, tunda ana ce mai gaskiya ne, tunda ana ce shi baya sata da sauransu, su Obasanjo sun rubuta a kan shi. Shi ya sa muka lallabo, muka kawo shi, muka sa don ya yi wannan. Sai zo sai gaza.
An yi muhawara mai zafi tsakanin PDP da APC, inda duk ɓangarorin biyu ke zargin juna da haddasa koma baya ga Najeriya. Sanata Haliru Jika na NPP ya nuna jin daɗin cewa juna na APC da PDP da ya ce aka riba ce ga jam'iyyarsa, da yake cewa tana da tagomashin lashe zaɓuka da jagorancin Rabiu Kwankwaso da za su maida hankali kan abubuwan da suka fi ciwa talakawa tuwo a ƙwarya.
Abin da ya fi damuwan al'ummarmu shi ne harkar tsaro, lafiya, noma, tattalin arziki, ilimi.
Muhawarar dai ta fito da salon zaben 2023 da ke nuna 'yan takara da dama a matakin jihohi na ɗaukar logar tallata kansu don samun karɓuwa maimakon dogara kan farin jini wasu jagorori a tarayya. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaishe ka Nasiru Adamu El-Hikaya. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa ƙarfe 11 na safe ne da minti 17. Ƙarfe 4 kenan na yamma da minti 17 a Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 3 da minti 18 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dimidimin su. Yanzu kuma sai ku gyara zama da shirinmu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi da kullaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa da Malam Ado Sani, ƙwararre a harkar noma da ruwa, wanda ya fara yin ƙarin haske kan irin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ke haddasa ambaliya a jamhuriyar Nijar, kuma irin matakan da manoma ya kamata su ɗauka. Ga dai ci gaban tattaunawar su da wakiliyarmu Tamar Abari.
A da damuna normal ake yin ta, lalle a da ma ana ruwa. na kirki wanda lalle mutane suna jin dadi amma ana yin daidai wa daida mutane su ji dadi ba da bacin rai ba mai yawa
wanda mutane biya ma sun dade ma ba su taba
ne kamar ruwan ba kuma sai ya zama na yanzu kamar ruwa da ake yi na yanzu na canjin yanayin wannan yayi kani mutane tunda ba ma gona kai ba inda suke shirke-shirken su dan su yi samu amfani su samu abin da za su sha yau shi kai gashi shine ruwan in yazo yayi karfin hanyoyi yayi karfin gonakai yayi karfin gurin da dabbobi suke ci yayi karfin inda dabbobi suke ci maka su yayi karfin gidaje yayi karfin hanya yayi karfin ma inda rahika inda suke daukar ruwan tunda su ma rahin da suke daukuwa sai sun bada ma wani guri sai sun bada cikin daji kenan ruwan da ake yayi karfi sosai an rasa yanda za a yi to kenan wannan ruwan yayi karfi yanzu an muka dauka kamar a zaman da muke na yanzu an aka kara wani ruwa kamar irin shekaran jiya zuwa jiya aka kara sau ɗaya sau biyu sau uku kenan kun ga mutane sai su tashi lalle abu ne lokaci ne ya kashi da ba a gaba irin wannan to a yanzu kuma gashi an ga irin wannan lokaci ne ya kashi kenan abin da lokaci ka dole kenan a karba da hannu biyu a wa Allah godiya
to kamar shi irin wannan akwai kamar iri na noma na kayan noma akwai irin da ya dace a shifka a irin wannan ruwa da ake samu
to kamar wajen zancen iri lalle iri ne amma a yanzu akwai irin da ya kamata a sa wanda iyaye kamar a kwana 70 wani a kwana 60 wani a kwana 50 don ku akwai iri da ake samu kamar irin wannan ruwan in an same su in an sa irin wannan irin sai manomi ya ji dadi akwai irin wanda shi kuma sai ya wata wajen 2 kwana 60 wata 3 kwana 19 har ma ya huce haka nan kenan iri ne to sai aka zamana ya zamana yau akwai iri kashi biyu iri kashi na farko iri na gargajiya na da wanda aka sani na da kuma da iri na zamani wanda institute de recherche agronomique da ma'aikatan binciken kayan gona da ICRISAT wanda suke je institute international wanda su ma ake neman iri ne wanda suke nemowa iri wanda an sun nemo irin nan an yi barbara ana samun da wannan iri sai a hudo irin wanda zai yi saukin yi an yi shi ko cikin gajeren lokaci ko cikin dogon lokaci akwai irin wannan gashinan iri gashinan yanzu an je da lesson institute da research agronomy kamar an je tarna maradi ana samun shi kamar an je ICRISAT ita in tayi ta samu ita ma tana badarwa kenan dan a sa wannan irin a gaban manoma a hannunsu don su samu su yi aiki da shi kenan ba sai sun wahala ba neman iri wanda zai bada abinci na kirki kuma mai yawa nan da nan kuma yayi saukin yi a gajeren lokaci zai bada manomi ya samu albarkacin aikin gonar shi
to baka ganin kamar yawanci manoman ba su da halin da za su samu wannan iri
manoma suna da hanyar da za su same shi tunda hanyar da za ka samu in baka tambaya ba dama in baka tambaya matambaye ai bacece ne baya bata kenan in ka tambaya akwai hanyar da za a saka ce je ka guri kaza akwai iri kaza kamar yanzu station de tarra na INRA Institut National de Recherche Agronomique akwai ICRISAT ko daga nan yanzu da maganan ka tashi ka tayi niyami ka tayi sadore a ICRISAT kace irin kaza ka zo ka nema sai su baka
mutumin karkara kana ganin zai iya yin haka ne
to mutumin karkara in ya sa kanshi in ya san shi babban manomi ne iya iyaye ya tafi ICRISAT ya tafi INRA a la station de tarna ya nema sai a ce ga inda muke so mu saida gashi in kana so ka saya tunda yau me aka gani sai aka ga yau manyan mushishika wanda suka yi lakul suka bari ko ko manyan ma'aikata da suka yi aiki suka bari yau su ne ma manyan manoma tunda suna neman tractor su gano kayan aiki manyan kayan aiki su nemi kamar eka 100 eka 80 eka 19 eka 200 su je su tada aiki su sa kayan aikin nan su tada kasa su yi shimka su samu amfani na alheri ba kaɗan ba wanda in sun yi noman za a ce an samu kamar buhu 200 300 400 500 ake samu kenan kun kin gani akwai albarka akwai alheri a kan samun iri na kirki wanda in an san an sa shi za a samu albarka
Tamar Abari murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Malam Ado Sani da kuma wakilin da magaram Tamar Abadi, sai kuma Jule Ladas Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Shaga da Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Baffa Haruna Bajoga da Malami Kurra garin Mainoma. Suka ce yanzu dai wa'adin da hukumar zaben Najeriya ta bayar na yin katin zabe ya cika. Amma sai dai har yanzu akwai dubban dubatar ɗan ƙasar a lungu da sako waɗanda ba su yanki katin zaben ba saboda dalilai mabambanta. A ƙarshe muke fata tare da kuma kira ga hukumar zabe cewa idan akwai dama kada ta gajiya ta ƙara wa'adin. Sakon Safiya New Gumal Zangon Daura yace aika-aikar ƴan bindiga da ta gagar gwamnatin Najeriya da dakarun sojin Najeriya hakan abin takeici ne da tashin hankali ga al'umman Najeriya. Addu'a ita ce mafita a gare mu ƴan Najeriya. Allah Ubangiji yayi mana maganin abin da yafi ƙarfin mu. Amin. Daga Shehu Adamu Rijjau yace batun gaskiya kawo ƙarshen matsalar tsaro da ƙasar mu Najeriya ke fama da shi aiki ne na kowa da kowa domin dai hannu daya baya daukar jinka. Sakon Salisu mai shinkafa a jihar Adamawa yace a gaskiya matakin ƙara wa'adin ya jan aiki da kungiyar ASU tai na mako hudu. Hakan san bai dace ba domin hakan tamkar yi wa ɗaliban jami'a zagon ƙasa ne gami da karatunsu. Saboda haka muna kira ga kungiyar malaman jami'o'i ASU da ya kamata su sassauta buƙatunsu su sasanta da gwamnati domin kawo ƙarshen wannan yajin aiki da ya kici ya kici yawa a Najeriya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sunusu Madatti da Magaran da Isuhu Madatti da Magaran da Ilyas Yakubu da Gawa. Suka ce muna kira ga gwamnatin ƙasar mu Niger. Yana da kyau kuma ya kamata ya cancanta a rage wa matasa masu kafa kamfani kuɗin haraji. Domin kuwa matasa da dama suna son kafa kamfani a ƙasar. Amma yawan kuɗaɗen harajin da gwamnati take tatsa daga aljihun matasan yana mai da hannun agogo baya. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To an gaishe ki Zahra Ufage. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Litinin cewa harin mukami ne linzami da Amurka ta kai a ƙarshen mako ya kashe ɗaya daga cikin ƴan ta'adda da ake nema ruwa a Jallu a duniya. Ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce tana sa ran fara jigilar hantsin Ukraine tun bayan Rasha ta kaddamar da mamayar da za ta isa gaban tekun Turkiya da safiyar Laraba. Ƙasar India na ƙara ɗaukar matakan yaƙi da cutar ƙyandan biri biyo bayan da ta bayar da rahoton mutuwarta na farko sakamakon kamuwa da cutar ƙyandan biri a jihar Kerala da ke kudancin ƙasar. Yayin da rana ke fitowa a birnin Kabul a ranar Lahadi, wasu makamai masu linzami guda biyu na wuta da jirgin sama Amurka mara matuƙi ya yi harba ya kawo ƙarshen mulkin Ayman al-Zawahiri na tsawon shekaru goma a matsayin jagoran Al-Qaida. A ranar Litinin ne kotun koli ta tabbatar da hukuncin da ta yanke na wata ɗaya da ya bai wa gwamnatin Biden damar kawo ƙarshen wani ginshiki na kan iyaka na zamanin Trump da ya sanya kan masu neman mafaka da su jira a Mexico don sauraron ƙarar a kotun shigedar fice ta Amurka.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 a kogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leves Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyar mu ta yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam. Amma kada ku yi nisa don shirin mu na yau da gobe na tafi.